yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu ce matasa munda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda wata kila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun tabo batun umarnin da gwamnatin tarayya ta bada mu sake bude makarantu ga ƴan ajujuwan ƙarshe na primary da ma na secondary. Sai ku biyo mu domin jin ƙarshen shirin. Ga cigaban shirin inda wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta ji ta bakin malamai game da wannan mataki na sake bude makarantu a kasar.
Ubaidullah Hashim.
Ubaidullah Hashim. To Ubaidullah ya zaka kwatanta mana wannan yanayi da kuka tsinci kanku na COVID-19?
Gaskiya dai a wajena ba yanayi bane mai dadi saboda ma yanayin yanda zamu rubuta exam ba ma ma tunanin ko ana ce mana alternative practical zamu ko kuma practical. Amma dai da a ce ba wannan pandemic practical ne straight ba wannan alternative. Sannan kuma da teaching mood din idan kamar yanzu muna aji da kwai yanda muke wannan din muke interacting the others wan muke nan
sunana Muhammad. To dai zaman gaskiya yafi amma dai ya kamata a yi jarabawa saboda in ba yi ba yanzu za a yi wasting opportunity. Kuma dai a takaice dai su ma makarantun dai su ma suna kokari ana spacing kuma kowa yana sa masa kuɗin shi gaskiya.
Shin ya a shirye kuke da rubuta wannan jarabawa ka shirya?
Gaskiya ni na shirya gaskiya.
Wanda irin shiri take tun ganin cewa an kwashi wannan lokaci ba a yin karatu ko kuma kai ma kana cikin waɗanda suke yin karatu ta kafan internet?
Dama ni tun a gida hutun da aka yi gaskiya karatu muka yi kai.
Me zaka shirya tsaf?
Na ka shirya ne.
Su ma ɗaliban makarantu masu zaman kansu sun bayyana haka.
Sunana na fi ɗan tsaye. Eh ina farin ciki sosai saboda za mu samu mu kammala karatu. Shirin dai ba kamar yanda ya kamata ya zama bane saboda mun gaji a gida kuma ba ma zuwa makaranta. Amma dai muna fatan a wannan satin za mu shirya mu kammala karatu. Abubuwa dai ba kamar yadda suke bane da yanzu muna bada rata tsakanin mu wajen zama kuma ba ma yin abubuwa kamar su assembly da irin wannan.
Sunana Muhammad Awad Usman. Gaskiya farin cikin mara musulunci wani gaskiya saboda za mu samu mu kammala jarabawan mu mu kasance muna da wannan result a hannu. Shiri dai ba kamar na da ba amma insha Allah muna nan muna kan shiri. Shiri dai baya karewa har sai mun gama exams. Kamar da aka gani an je hutun zango mai tsawo sosai. So shirin dai ba za a ce kamar da ba saboda da ana samun malamai kana da dan wani matsala ka zo ka samu malami ya ma bayani ba kamar da ba. Amma insha Allah shirin dai mun dan shirya mun shirya amma ba kamar na da ba gaskiya. Kin shawara na dai da zuwa ga kowane dalibi shine wannan dan sati daya zuwa biyu da muka samu na shiri mutum ya samu ya shirya sosai kuma dukkan wani matakan na gwamnati ta sa kamar a takunkumi kamar wanda ka gani ga inda takunkumi da wanke hannu da observing social distancing muna fatan kowane dalibi zai samu ya bi wannan dokokin saboda mu samu mu jaraba mu.
Guda daga cikin iyaye mata kana tsohuwar malamin makaranta Hajjia Bilkisu Muhammad Kaikai ta ce lokacin
lokacin da aka dauka na zana jarabawan dalibai yayi karanci kuma hakan ka iya janyo sakamako mara kyau.
Ni ra'ayina a wannan batu na magana bude makaranta da fara jarabawa ta WAEC shine a gaskiya akwai takura matakar gaske. Takura kuwa ita ce dama yara sun dade a gida sun shantake, yawanci zaka ga yara in suna gida ba karatu suke ba, so ya kamata a bude makaranta tukun a dan ba da dan lokaci wanda yara za su dan samu su karatu su fuskanci abinda za su rubuta a jarabawa, sannan a ce kuma an ci gaba an fito da timetable din da za a masa jarabawa. Idan ba haka ba kuwa a hange na wani matsayi na tsohon malamin makaranta gaskiya za a samu rashin cin jarabawa dalibai da yawa.
Shiko Shehu Usman da ɗansa ke cikin dalibai da za su zana jarabawa ajin ƙarshe a cikin wannan yanayi na annobarar cutar COVID-19. Ya ce hanya ɗaya tullo da ya kamata a bi shine amfani da matakan kariya kamar yadda wasu ƙasashe suka yi.
Mutane suka kiyaye ba Najeriya kadai aka koma makaranta ba, akwai makarantun da aka koma makaranta su ba nan bane kadai ba, inda su koma school already yanzu ai sun koma ne da kula da kiyayewa da bin dokoki ba wai ga jiyan bane in lura ya zuba da za a yi. To idan har gwamnatin ta su ta dauki measures din da za ta dauka a kiyaye a program yadda mutane za su koma za a yi kuma za a koma za a yi kuma karatu za a yi karatu.
Shugaban kungiyar malamai ta kasa NUT Dr. Nasir Idris ya bayyana damuwansa dangane da matakan da gwamnati ta da ya musu, inda ya ce bai gamsar da su ba wajen kare rayuwar yara da malamai. Ya kuma yi gargadi kan cewa kungiyarsu za ta janye ayyukanta idan har gwamnati ta gaza samar musu da wadataccen matakan kariya da hukumar takaita yaduwar cututtuka ta kasar NCDC ta fitar.
Thomas Sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance a shirin Ina Za Mu Je Matasa, inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shafiya Hamza Ibrahim da Salman Abu da ya haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.
Da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Ya Mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Ma'azu ke muku sallama a cikin shirin Ciwon Ya Mace, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗaliban su yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi bakoncin Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmed. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya.
Hajiya Sadiya, me kika fahimta da cin amana? To ana yawan danganta wannan wato cin amana da mata?
To ya danganta.
Dani,
ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa. Amma wata kila abin da yake ake danganta shi da mata, saboda wata kila su kuma rauni shi ya sa cin amana za ta fita.
Kamar yaya ke
ba su da wannan karfin kace da za su iya riƙe amanan kamar yadda maza za su iya riƙewa.
To amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakanin su ne, sai su riƙe wa namiji amana, amma mace ƴar uwarsu ba koyaushe ba.
Gaskiya ne, idan kika kalla ga malama da ɗalibar ta mace a makaranta misali, yadda za ka gaggage ta ci zan sa kun ƴan uwarta mace ɗalibar ta malami namiji hadin ki da yayyo dalibin shi mace haka kuma yawanci idan ta sace kalla wata malama abin da take isarin da ta ce dalibin ta ce haka idan kika kalle ki kika kalle dalibin ka ta zaki da gudunciyawan tura ma dalibin ta da mun kafika ya shi da hasaja take wa yarinya idan har zai dinga ki mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifin ka ya matakin da zaki mutuncin ba
to da ma maudu'in da zamu yi magana a kai kenan yau dalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili
ya danganta amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gungun abin da yake jinyo wani dalili hadu sai da ake ake jinyo malama mace ta rinka kyashin ɗaliban ta mace yawanci an tsada ce ko ita ɗaliban ta yi wa malaman ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci za ki ga wata hadda ce ko malaman ita duk a makarantar mata fa kowa ne bi wata kila tana hawa fili shi kan tana ka ma kaya ma ki fada ita kuma ita tana kace ba yar kowa ba sai hadda ta shigo ki ga gidan ba tana cewa dan laji ki ba fa gidan ku banta akai mata wannan ba duk mijin ta ne mata kazo tana wani bude mana ni cikin gane to makamancin haka haka ita ma bayan ba ta idan malamai ita ma za ta daga kike ta discretion din wannan dalibai tata wanda kike ta ga malamai ba duk irin ta amma maza sun ne suna da concrete akan yarinya wata kike saboda kwalwata ko kuma saboda irin family din da yarinya ta fito a ciki ya fi mata haka so ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malama ta ce ta rinka cewa yarinya ta ce
to hajiya
za ta fada da
aya shi ne kwarai da gaske to Hajiya Sajiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke
eh gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka
eh
dan ka ga dai ki ga inda malamai maza suke tafiyar da daliban su ba haka mata suke yi idan mata suka je ba za su tafi su ji da daliban su ba da ike makarantar mata ne malamai mata ba ta san mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna dardar san tsoron mu tambaye su take da ƙarfi amma ba tambaye su ko su gani mu sai kuma su yi mana mutunci amma malamai maza har su nake maza sun ci mu take da za a yi wasa da dariya dan shi mana bayani cutai da wani abin da tsakanin da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in sai ne ki to gaba ɗaya za ta hada da mara
shi ta hukuma hukunci
daliban nan shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin da malamai mata akwai malamai mata da suke kyautata wa ƴan uwan su ɗalibai amma ba ko
to amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa
eh gaskiya mu'amala ce ne to ba rai wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su tsakan mana fuska ko in aka yi laifi ka ga malami hakuri na miji nan da nan sai hakura
to amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruku
gaskiya daga siyasa ne akwai ruwa yana ɗaya daga
kuma ina gani idan na ɗalibi na miji ne ma haka za su yi ko
eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su fiye sun zara kan
ɗalibai
maza ba
me yasa kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi
eh ya kan biya shi da suke haka
Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da nayi
eh abin da na ta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza sun fi san maza shiriri ta idan kika kaji wannan ta ɗalibai mata da ɗan maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara su za ki tara akwai hayaniya surutu hira shewa waye
amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su
maza kuma da tsara gida kike kanki so ita hadin ki ga wannan gobe ya ci ko malamai mata ma da suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa to yi su halin nan kwatsawa
haka
da kanka je ke mishi wani abin da ba shi ke nan ba in an fita daga makaranta zai iya daukar mataki a kanta
haka
musamman suna wannan ɗin da ake kira na adadin sentence to suna kafa da al'amarin shi kanshi malamai mata ba su fika haiki muka ba
su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba
suna yi su kai ma kuwa abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsi iri ɗaya ne da na mace yau kai zamanin tausayi ne a tsakanin kawai kin kirin jinsin da
sai ana cewa ciwo ya mutu ya mutu ne cutun sai abin ya zama sabanin haka duk ko asibiti ne mu gidan mace suka karar in za ta miki ki fani idan likita na miki kan samu kina lebo me ta zai kare miki kula da ke idan mace ta duka ki ba za ki tana ne Allah wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amari yake shigowa ke kike bi ban ta da irin ciwon da ke bi kai kamata a ci ta da tausayi a mun namiji ne yake kyauta ne ni nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta kike ganin kin kike wani abu ne kike miki irin wannan to makamancin haka dai
to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dai mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta kasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an dade ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fuka so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba haka yana da nasaba da yadda mata suke mu'amalantar juna
ko shi ne babban abin da ya damu yake domin tana ganin ai idan ta fice ce kika shigo ita tana cikin gona saboda har ta da ci da bakin ciki ta hana mu bari na kafa mu mata a wurin ci gaba amma ko wani ne da ko da ana cewa a samu fama da gaba akwai na da kalamin mata da suke ci su ta ɗin ɗin su mata
haka
saboda ni ina da dalilta ta kuma karantar da ni ci da ɗin ɗin da kan ɗanci da yi jina da da ta ce ko ba ni zan yi goya idan ba mu goya mu su goya mu su goya mu su duk ya yi mu ne ci gaba da jarabawa ita kuma sai ta karɓi da goya ta goya mu ci bibi ce ta dingigawa ta ko kuna jarabawa
masauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leather's Question ni Aisha Mu'adu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam
sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum murya Amurka da Alhaji Manniru dan uwa mu al da garin kira da gona Sokoto ne wani tambo masai wallan Sokoto Allah ya jaza ma ta sani ko turawa da adda furo na baron mai yau wallahi sun bude kwallo sun bude su al'amura to haka kuma za ka cewa bude safata sai kan ka sanar da Allah shi rubuta mulki wani Allah amma gurbin a jawo neman wani abu da talakawa dai Allah ka dubi ka dubi mu sifar da aka ta ta tambo a dinne kai mai girma gon ko ta malo kano ambu ko kaduna ambu ko ina ambu kai har yanzu kai jajjajja kai rike kamar ne kawa kai Allah ya tsinci tsakotawa
assalamu alaikum zai ne magana daga nan jihar Benue dan tsohon malam Bako na malam Anas gidan Katsinawa mun gode Allah da ya kama ranar 26 ga wannan wata na Agusta wato ranar harshen Hausa ta duniya muna farin ciki da wannan rana kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara bunƙasa harshen Hausa ba ƙabilan Hausa kaɗai ba harshen Hausa kuma abin mamaki wallahi zamanin da muka je aikin haji mun haɗu da wani ɗan garin Makka ina gaya mana yace bai taɓa fita ƙasar Makka ba amma wallahi Hausa garin yace bai taɓa zuwa Katsina ba bai kuma taɓa zuwa Daura ba bai ma taɓa fita a ƙasar su Saudiya ba amma a can ya ji harshen Hausa kuma alhamdulillah a nan kuma jihar Benue wallahi akwai waɗansu a ƙauyuka a nan suka yi awwaliya suka yi makarantar gaba da awwaliya da kuma ta zuwa garin Makurduba amma kuma suna jin Hausa saboda haka mun gode Allah da ya kama wannan rana Allah ya ɗauki harshen Hausa da masu jin Hausa da Hausawa gaba daya daga nan jihar Benue dan malam Bako na malam Anas gidan Katsinawa assalamu alaikum mai magana wani mai koyar da karin turai ya bayyana kudu a nan jihar Biafra Nigeria. Zan yi amfani da wannan dama a yau wajen tawo ɗan uwa da abokan arziki na garin Badalu da kuma cikin garin Birnin Kudu sauran garin da suke nan jihar Biafra da ma Nigeria. A bisa sannan da kuma asara ta doki da aka samu sakamakon ruwan sama da kuma ruwa da ya fito gidajen mutane. Muna fatan Allah ya kare mu gaba ya kuma sa hannun abin kafara ne a gare mu baki daya. Muna kira ga gwamnati a tallafa wa wannan mutane da abubuwa wannan abin ya shafa daga wani mai koyar da dankalin kowa domin kudu jihar Biafra yana duniya.
Ina kira ga gwamnatin Buhari da yake tana son a yi aikin gona sosai don bikin ta kasa a gaskiya ta da duwa da arewa dai ana ba da tallafi don kuma watan uku zuwa watan huɗu amma a ce ba za a ba da tallafi ba sai watan bakwai ko takwas bayan da ana ta wuce a gaskiya ana cikin wannan hali da wayar tana tsara ta aikin gona. Mun cin ge wanda ke kawo wannan matsala ya kamata a ce gwamnatin Buhari ta kawar da shi. Nagode sashen Hausa mai adalci ga sunana Ali Bakori ke ka ta gaskiyar Najeriya.
Ni ne Abubakar Garba da kuma wasu karfin ma baki. Ra'ayina shi ne wasu dai an sani gari ne mai tsafta da kuma jin dokoki amma yanzu abu ya canja ba haka ba ne kowa na jin kansa. Yanzu misali ka tashi ka zo rana bout na jikin police station na cikin garin Bauchi kusa da tsohon tasha ka ga yadda masu wheelbarrow da sauran abu suke fakin kawai mutane ma yadda za su musu wuce ta hanyar da aka yi musu ba tare da sun hau kan titi ba duk wasu sun gera motocinsu sun jejjera abin kallon su da sauransu a kan hanya amma hukuma ba abin da ta ce tana kallon su kuma ai ya kamata a samu kuɗin shiga ma a wurinsu duk wanda yake ta doka a yi tara a karɓi kuɗi a wurinsa ga wanki. Wasu maɓarayi ne suna zama ne kawai ana hatsari shi kenan su je su kwashe kayan mutane su ɗebi kayan wanda aka mata aka buje ɗin su ɗebi kayan wanda ya buje mutumin a rasa ina kayayyakin suke ko wayoyinku ko kuɗinku. A ya kamata Bauchi local government da Bauchi state government da federal government su san abin da suke yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bishir Baka auren Hausa ƴan albasa da Faransa a Najeriya. Ina so in kira da wancan tarayya ko gwamnatin wancan jihar Katsina akan SOM da aka faro daga mambari ne zuwa gidan mutum ɗaya kuma daga Katsina zuwa gidan mutum ɗaya. Ina so a yi mutane adalci a yi lokacin damina ne mutane sun yi shukar su an fara mun jirin shukar su ba a ba su kuɗi ba a biya wannan da to ina kira ga gwamnatin jihar Katsina ta sa ido ko kuma gwamnatin tarayya ta yi min ce ka a tsara talakawan Najeriya saboda an taɓa ana dubar ke mutuna ne ba a biya su a rera abin nan ba za ka yi kira ga wannan gwamnatin su don kasa ba ta harbe adalci a sa ido akan abin da za a yi masallakawa akan adalci da gwamnatin su da masu birane a masa adalci. Assalamu alaikum mai magana Bikir Baka auren Hausa ɗan albasa da Faransa a Najeriya.
Assalamu alaikum sanan Hausa na murya Amurka sunana Magaji Sukaba zai da garki local game Jigawa state dan Allah sanan Hausa ku isan mun da sako na da kuma hinan lafiya na jihar Jigawa jihar mu ta Jigawa da ta abba zakar karkarana dan Allah ya duba yanda halin da muke ciki mu mutanen ƙauyen Zaida da ke karamar hukumar garki. Asibiti muke roko dan Allah ko mun kankanta su da aka tayi asibitin nan wai aka je aka yi a lautai kuma lautai din nan mu kuma mun muke da kashi 10 a cikin mu muke da yawan jama'a a ciki amma da aka tayi aka san kai aka je aka yi asibitin nan a lautai he kaji asibitin nan he aka an ce likita ya tafi gona kuma mu muke da yawan jama'a dan Allah dan Annabi Dr. Abba Zakari kai mana asibitin kyan magani a garin mu a cikin garin Zaida da ke garin hukumar garki sunana Magaji Sukaba Zaida.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.